بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايمك أيها ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta Juma'a. A yau muna 19 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 12 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka a nan masjidu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, da ke nan wato titin bayan gidan gwamnatin garin Bauchi, jihar Bauchi, domin gabatar da wa'azi ƙarƙashin hostin na jama'atu Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, ƙaramar hukumar Bauchi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarkacin abin da za mu ambata. Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu, ya albarkaci rayuwarmu baki ɗaya, insha Allah ta'ala. Maudu'in da za mu yi magana a kai shi ne aina raha, ko aina rahatul bali, a ina ake samun hutu. Babu shakka kowa an ga gan shi a duniya yana kai komo, yana faɗi tashi. Duk abin da ka ga mutum yana yi, je kaka dawo da kai komo da zai dinga yi a duniya baki ɗaya, ba komai yasa yake wannan ba, sai dai yana neman inda zai huta. Idan ka ga ɗan acaba yana acaba, in ka ga ɗan nafef yana nafef ɗinsa, idan ka ga makeri yana ƙira, kafinta na aikin kafinta, idan ka ga magini yana gini, idan ka ga mutum ya buɗe shago yana zama a shago, yana sai da kayan abinci ko kayan waya ko duk abin da yake sayarwa, kowa kai koman da yake yi da faɗi tashin da yake a rayuwa, damuwarsa wai ya samo hanyar da zai huta. Kowa yana so ya ga yaya zai iya samu hutu, ya zai ga ya fita daga matsaloli da matsi na rayuwa. Kowa damuwarsa a ina kwanciyar hankali yake, ina kwanciyar hankali yake. Saboda haka wani in ya kama hanyar kwanciyar hankalin sai ya dace, sai kuma ya samu. Wani kuma in ya kama hanyar kwanciyar hankalin sai ya kuskure hanya, sai ya zamana hanyar bata dace da hanyar da ya kamata a bi domin samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba. To, abu na farko ya ku ƴan uwa shine kowa ya sani da cewa wannan tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar duniya akai, Allah ya tsara ta akan cewa zai jarrabe mutane. Babu wani wanda zai zo duniya ya rayu a duniyan nan shekara 20, 30, 40, 50 ko sama da haka ko ƙasa da haka face sai ya gamu da jarraba. Mafi girman kuskuren da mutum zai ɗauka a rayuwa ya kuskure hanyar samun hutu a duniya shine dauka cewa akwai wata dabaran da zai yi ma duniya ya zauna a cikin ta lafiya ba tare da gamuwa da jarabawa ko kuma gamuwa da bacin rai ba ita duniya tsarin ta shine la tasfuli ahad bata saranda ta tafi lafiya lau ma kowa irin yadda yake so babu wani wanda zai samu duniya tana wato ta zo masa garau irin yadda yake bukata irin yadda yake so babu shi domin hatta annabawan Allah wadanda Allah ya fi son su Allah ya fi kaunan su akan dukkanin halittu baki daya duniya bata yi musu yadda suke so ba wasu daga cikin su sun rayu a duniya cikin jarrabawa wasu sun gamu da bacin rai da bakin ciki a duniya wasu daga cikin su sun zubda hawaye a rayuwar duniyar nan ba don komai ba sai dan saboda a koya mana cewa ita duniya babu wani wanda zai zo cikin ta ya zauna lafiya su zauna da ita salin alin lafiya lau ba zai yi ba wannan ba zai yi ba wannan yasa Allah madaukakin sarki yake cewa cikin alqur'ani mai girma am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله تبارك وتعالى يكتي وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة الله يكتي شن ويكوكنا سمان زاكو شغاء الجنة حكا كورن كوي كزوكو لا يؤدوني النن كوي أبو سكوى أتكو تاجكو تفع الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثال كتنكوتين أبندا يزكيما ودند سكا غباتيكو بزومكو با كنا سمانين تيوا زاكو زو دونيا كوي كو زوكو رايو أدونيا ني أبندا يسامو مغباتنكو بساميكو با كمانو ونيني يتم باي ألا تو مغباتنم ودند سكا زو غبانم منيني يساميسو مي يفارد سو أدونيا ألا سيتي مستهم البأساء والضراء Allah ya ce sun gamu da talauci da cututtuka iri da kala wahalhalun rayuwa kuntin rayuwa rashin dadi a rayuwa ya same su Allah ya ce wazulzul an girgiza su hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da takaida manzan cikin su wanda aka turo musu da wadanda suka yi imanin suna cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo idan an aiko manzo cikin mutane sai aka kawo musu jarabawa sai suka kasa jurewa suna tambayan yaushe taimakon Allah zai zo sai ya danne su ya ba su hakuri sai aka wayi gari shi manzon da kansa saboda irin yadda jarabawan ta zo irin yadda wahalhalun suka zo shi da kansa yake tambaya yana cewa Allah yaushe daukin kan nan zai zo Allah ka ce zaka kawo taimako sai yaushe taimakon zai zo Allah sai ce da shi ala saurara ku inna nasrallahi qarib taimakon Allah tana nan dab ta kusa isowa amma ku kara hakuri daga wannan ya nuna mana ashe tsarin da Allah ya tsara duniya tun fil azal tun farko shine tsarin cewa mutane za su gamu da jarabawa duk wanda ya zauna a duniya babu shakka babu makawa cewa dole Allah madaukakin sarki zai jarraba shi dole zai gamu da jarabawa babu wani wanda zai zo duniya ya rayu a duniya ya gama rayuwar duniya ya tashi ba tare da ya gamu da jarabawa daga Allah subhanahu wataala ba wannan ba za a taba samu ba duk imaninka ba zai hana Allah ya jarabe ka ba hasalima cikin imaninka yana da alaka da jarabawa wanda Allah madaukakin sarki yayi maka Allah yana cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce shin wai mutane suna zato suna tsammanin cewa za a bar su a kyale su su zauna a duniya su rayu a duniya an yaqulu amanna dan kawai sun ce mun yi imani shikenan sai Allah ya bar su lafiya la hum la yuftanu ba za a jaraba su ba Allah ya ce ba haka tsarin sai yake ba ba ma ku ba wala qad fatanna alladhina min qablihi Allah ya ce waɗanda suka zo gabanin su ma bamu bar su ba sai da muka jarabe su sai da muka kawo musu jarabawa mecece fa'idar yin jarabawa Allah ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yana kawo jarabawa ne
dan ya bayyana da suwa ne ne suke da gaskiya cikin imaninsu suwa ne suke imanin gaskiya wanda in jarabawa ta zo ba za ta raba su da Allah ba wala ya'lamanna al-kadhibi Allah kuma ya bayyana da suwa ne ne masu ƙarya cikin imaninsu wanda su suna bautan Allah ne bisa yadda dadin yanayi ya zo musu saboda haka abu na farko da mutum zai kudirce a ransa ya samu kwanciyar hankali a duniya shine ya shirya matarban jarabawa a iya tsawon rayuwarsa na duniya babu wani wanda zai zo duniya ya gama rayuwarsa ta duniya ya tashi ya bar duniyar nan ba tare da Allah ya jaraba shi ba kada ma kai wannan tunanin kar kai wannan tunanin saboda kai ta duniya gida ne na jarabawa da mu gida ne na jarabawa so mutane da yawa suna samu wato matsala suna samun tsaiko suna samun rashin kwanciyar hankali a rayuwarsu a lokacin da jarabawa ta zo saboda tun farkon lokaci sun dauka cewa za su zauna a duniya ba tare da sun gamu da jarabawa ba wannan tunanin da mutane suke da shi da yawa yasa galibi in jarabawan ta zo ba sa iya mu'amalantar ta yadda ya dace to a nasoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cike da bayyana mana cewa jarabawa tana zuwa ma mu'mini gurgurdan imaninsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yubtala almar'u ala qadri dinihi akan jarabi mutum gurgurdan girman addininsa gurgurdan addininka gurgurdan irin jarabawan da Allah zai maka manzo Allah ya ce fa in kana fi dinihi salaba zida fil ibtila in ya zamana addinin san da gaske yake yi gurgurdan yadda karfin addinin sa yake to gurgurdan yadda jarabawan sa zaka saka in ya zamana addinin san da gaske yake yin addinin ba wasa to jarabawan sa zaka karu jarabawan sa zaka karu to mutane sun kasu zuwa gida uku ko gida hudu a lokacin da jarabawa ta zo akwai wadda idan jarabawa ta bangaren alheri yazo sai ya raba shi da Allah akwai wadda in jarabawa ta bangaren abu marar dadi yazo sai ya raba shi da Allah eh akwai wanda shi in talauci yazo to talaucin ne yake raba shi da Allah akwai wanda shi kuma in yayi kudi to a lokacin zai bar ubangiji a lokacin zai rabu da Allah subhanahu wataala akwai wadda shi kuma da talaucin da kudin duka da arzikin da talaucin duka raba shi da Allah ciki akwai wanda shi kuma da arzikin da talaucin duka suna kada kusantar da shi ne zuwa ga Allah na farko Allah yana cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yatma'annu bi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah Allah yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya'budu Allah ala harf ai man ya'budu Allah ala shakkin wa taraddud akwai cikin mutane wanda yake bautan Allah bisa kokonto da chakka da taraddudi shi bautan Allah san ba tabbas akai fa in asabahu khair idan alheri ya same shi yayi kudi ya ji dadin duniya ibn annabi to sai ya samu nutsuwa akan bautan Allah wa in asabathu fitna idan ko fitina ta zo jarabawa ta zo in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskan sa ya bar Allah Allah yace irin wannan mutumin khasira ad-dunya wal akhirah yayi asarar duniya yayi asarar lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce asara mabayyani a wannan wajen Allah yana cewa fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman dan adam mutum idan ubangijin sa ya jarraba shi ya karrama shi ya tara masa ni'imomi masu yawa fa yaqulu rabbi akraman sai yace ai Allah na yi da mu manya ne a wajen Allah amma wa amma idza mubtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan idan Allah ya jarraba shi ya kuntata masa arzikin sa arzikin yazo babu ko takaitacce ya shiga kuncin rayuwa fa yaqulu rabbi ahanan sai yace Allah ya wulakanta mu Allah ba ya yi da mu saboda haka shi yana gane girman sa da matsayin sa a wajen Allah ne gurgurdan abin da ya samu na arzikin duniya wannan shi yake kara masa kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala shi in dai bai kudi ba to ba zai bauta ma Allah in dai bai arziki ba to shi ba ruwan sa da bautan Allah kaga wannan in jarabawa ta zo masa ta hanya mara dadi to sai ta matsar da shi nesa da ubangiji sai nesa da Allah akwai shi kuma wadda idan kudi ya samu to anan ne ba zai bauta ma Allah in yayi kudi arziki ya samu gare shi to anan ne zai nesa da ubangijin sa eh kine kalla innal insana la yaghra arahu istaghna dan adam yakan yi dagawa saboda ya ga yawa da su in Allah ya wadata shi Allah ya azurta shi Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi kudi to sai ya dagawa sai ga cewa duk duniya ba wanda ya isa in ba shi ba to sai ya nesa da ubangiji sai nesa da Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa hadithul qudsi inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr law aghnaytuhu la afsalahu zalika manzo Allah yace Allah yace akwai cikin bayina wanda ba abinda zai gyara shi ya zama nagartacce mutumin kirki in ba talauci ba shi iya condition ne zama mutumin arziki mutumin Allah shine rayuwa talaka ran da yayi kudi to ba ruwan sa da Allah ran da yayi kudi yayi arziki ba ruwan shi da Allah saboda haka kullun zaka ga ana hura lasfika hayya ala salla shi yake fara amsa kiran sallah yayi marmaza yayi alulai ta masallaci saboda bai da kosisi amma daga ran da yayi kudi to zai fara zuwa masallaci a sahun a can sahun baya sai fara zuwa masallaci can sahun baya saboda haka wannan shine wanda shi kuma in yayi arziki to sai ya nisa da ubangiji akwai wanda shi kuma da arzikin da talaucin sai su nisantar da shi da Allah shi kowani matsayi ya samu a rayuwa ba ruwansa da Allah ba ruwansa da Allah shine Allah yake cewa wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani sirati lanakibun Allah yana bayani game da kafirai yace walau rahimnahu wa kashafna ma bihim min dhullin lalajju fi tughyanihim ya'mahun Allah yace inda ace walau rahimnahum inda ace kafiran nan mun musu rahama mun ji kayin su wa kashafna ma bihim min dhur da zamu yaye musu duk abin da yake tattare da su na cuta da talauci lalajju fi tughyanihim ya'mahun Allah yace da sun ƙara nitsewa cikin dimuwan su suna rafkani Allah yace a baya wala qad akhadnahum bil azab hakika a baya mun damke su da azaba amma fa mastakanu li rabbihim wama yatadarrun basu kankan da kai game da ubangijin su ba basu koma zuwa ga Allah ba ma'ana Allah ya kama su da azaba dan su dawo zuwa ga Allah to basu dawo ba Allah yace kuma koda mun yaye musu wannan talaucin wannan azabar Allah yace ba za su dawo ba to akwai shi wanda shi kullun ne sai yake da ubangiji in arziki yazo yayi nesa da Allah in talauci yazo yayi nesa da Allah to akwai shi kuma mumini shine na karshe shine mumini shine wanda kowanne yanayi na rayuwarsa yana matsar da shi kusa da Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisi ajaban li amri almu'min akwai abun ban mamaki akwai abun ban kai akwai abun burgewa akwai abun ban sha'awa game da lamarin mu'mini inna amruhu kulluhu khair al'amarin mu'mini gaba dayansa alheri ne walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba wanda ke samun wannan kuma in ba mu'mini ba yaya mu'mini yake manzo Allah yace in asabathu sarra'u shakar fa kana khairan la shi mu'mini in abun farin ciki ya same shi abun jin dadi ya same shi duniya ta zo yadda yake bukata sai yayi godiya ma Allah sai ya kara matsawa kusa da ubangiji wannan sai yasa hakan ya zama alkhairi a gare shi wa in asabathu darra idan cututtuka suka same shi abun jin abun rashin dadi ya same shi matsalolin rayuwa suka zo sabar sai yayi hakuri fa kana khairan la wannan sai ya matsar da shi kusa da Allah saboda haka a ina hutu yake yana cikin imani da Allah yana cikin maida al'amura ga Allah yana cikin godiya akan ni'imomin Allah yana cikin hakuri akan jarabawan ubangiji yana cikin tattara al'amari da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine inda ake samun hutu wannan shine inda ake samun kwanciyar hankali So, saboda haka mutane da yawa suna kai komo wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali amma suna kuskure hanya garin haka wani sai kai kansa zuwa ga ɗeban kuɗin haram ta hanyar sata ko cin riba ko almundahana ko zambacin aminci ko wani abu makamancin haka wai me yake nema yana neman inda zai huta me yake nema yana neman inda kwanciyar hankali yake wani garin kwanciyar hankali garin neman inda zai huta inda hankalin shi zai kwanta yake jefa kansa cikin shaye-shaye wani garin nan yake zama mazinaci wani garin nan yake zama dan fashi da makami wani garin nan yake zama kidnapper wani garin nan yake zama barawo duka kowa yana kai komo ne wai yana neman ina zai huta yana neman a ina hankalin shi zai kwanta to abin da ya kamata kowa a cikin mu ya sani shine duk abin da kake yi na rayuwa da fafutuka da kai komo da kake yi a duniya to yana manne ne kuma yana hade da ƙara matsawanka kusa da kabarinka duk abin da kake yi kai komon da kake yi a rayuwarka ta duniya to yana hade ne kuma da kana ƙara matsawa kusa da ajalin kai shine Allah yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi ya kai dan adam ya kai mutum kana ta fadi tashi kana ta bugabuga kana ta kai komo kana zuwa can ka je can ka dawo ila rabbika lokacin da kake wannan kai koman ka sani yana hade ne da komawanka zuwa ga Allah famulaqi wata rana kwatsam sai ka ganka ka gaban Allah wata rana kawai baka yi aure ba sai ka ganka ka gaban Allah subhanahu wataala dan haka wannan kai koman da kake yi yau ka zo shago da safe da yamma ka rufe gobe ka zo da safe da yamma ka rufe jibi ka zo da safe da yamma ka rufe kullun kowanne wuni yana matsar da kai ne kusa da ubangijinka akwai ranan da zaka kama shagon ka rufe shi sai dai magada su bude ko kuma wata rana ka bude shagon amma a fita kai daga ciki akwai ran da zaka hau mota amma ba za ka sauka ba akwai ran da in ka sauka kuma kai hawan motan ka na karshe kenan akwai ran da zaka ga rana ta fito to ganin ka fitowar rana na karshe kenan gobe san da rana za ta fito kana kabari in ka ga faduwar rana akwai ran da zaka fi rana za ta fadi da kai na karshe gobe san da rana za ta fadi a lokacin kai kuma kana cin kabari so duk abin da zaka yi wajen neman kwanciyar hankalin duniya sai kuma ka kwatanta wannan abin yaya matsayinsa in na koma zuwa ga Allah shin koda hankalina ya kwanta a nan duniya shin in na koma zuwa ga Allah wannan abin zai zama min kwanciyar hankali saboda haka ya koyan uwa ana samun kwanciyar hankali a duniya na farko ta hanyar imani da Allah in kana so Allah ya gyara maka rayuwarka ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali to ka zama mai imani da Allah duk wanda bai da imani to koda yana ganin kwanciyar hankali to hankalin ba kwanciya ba kwance yake ba shine yake ganin kamar hankalin sa na kwanci amma hankalin baya kwanci shine Allah yake cewa walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka yadda da abin da aka saukar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa shine gaskiya daga wajen ubangijin su Allah zai kankare musu laifukan su ya yafe musu zunuban su sannan ya inganta musu rayuwar su ya sanyar musu da hankalin su ya sa musu kwanciyar hankali a rayuwar su sannan a wata ayan Allah yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yayi imani yayi aiki na gari duk wanda yayi aiki na gari sawa'un namiji ne ko mace yana mai imani Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi saboda ka samun rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali yana cikin imani da aiki na gari yana haɗe da imanin ka ne da aikin ka na gari gurgurdan imanin ka gurgurdan yadda Allah zai sanya maka kwanciyar hankali koda kuwa jarabawa ta zo sai kaga Allah ya hakurtar da kai saboda kai mai imani ne so gurgurdan girman jarabawan ka gurgurdan girman hakurin ka gurgurdan matsayin ka a wajen Allah subhanahu wataala gurgurdan darajar da zaka samu a wajen Allah tabaraka wataala saboda haka imanin kwanciyar hankali yana cikin imani da Allah da kuma yin aiki na gari amsa kiran Allah biyayya ma Allah subhanahu wataala idan kai tsammanin akwai wani hanya ko wata hanya ta samun kwanciyar hankali a cikin sabon Allah koda kuwa kana ganin hankalinka ya kwanta din to wannan hankalin wato sabon Allah ka ne yayi maka takhyili cewa kamar ga kwanciyar hankalin amma kuma a zahiri wallahi ba kwanciyar hankali bane ba kwanciyar hankali bane dan ba a samun nutsuwa a cikin sabon Allah yanzu mu dauki misali mutum ne zai yi shaye-shaye idan ya sha abin da ya shaye bu idan ta fara sake shi ya fara sauka sai ya fara shiga damuwa menene silin shigansa damuwa shine wannan kayan mayen da ya sha to amma saboda hankalin ya tafi inda bai dace ba sai shedan sai ya sake raya masa cewa in fa yana so hankalin sa ya kwanta to ya kada zuwa wannan kayan shaye-shaye so a karan farko da ya sha shan wannan kayan mayen sai ya zama silin shigansa matsala to bayan kuma ya fara dawowa hayyacin sa sai hankalin sa ya kada nuna masa abun fa da ya jefa ka a matsalan nan abun da ya jefa ka a cikin kuncin nan shine kuma kadai hanyar kwanciyar hankalin ka sai kada ludawa da haka har abada ba zai samu kwanciyar hankali ba har abada hankalin shi ba zai kwanta ba mutum zai yi zina bayan ya gama ya shiga damuwa sai kuma shedan ya kara nuna masa kuma hanyar samun kwanciyar hankalin nan ba shi mai shine kuma ya sake zina ne saboda haka har abada wannan zinar in yayi sai ta jefa shi a damuwa sai kuma nesa ni wato nesa da yayi da Allah nisa da yayi da Ubangiji sai shedan ya kara nuna masa cewa hanyar samun kwanciyar hankali shine ya je kuma wannan zinar to wannan zinar da zai je ya sake yi sai ya kara jefa shi a bala'i sai ya sake jefa shi a musiba saboda haka kwanciyar hankalin yana cikin imani ne da bin dokokin Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah Allah ya ce ku saurara ku ji ana samun natsuwa ne ta hanyar ambaton Allah bin dokokin Allah a nan kwanciyar hankali yake duk wata hanya da ba wannan ba to ba a samun natsuwa ba a samun kwanciyar hankali a ciki sannan kwanciyar hankalin dan adam bayan imani da aiki na gari yana da alaka da gwargwadon alakarsa da alqur'ani gwargwadon matsayin alqur'ani a cikin zuciyarsa Allah yana cewa qaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Allah yana cewa ba mu saukar maka da alqur'ani don ka tadi ka wahala ba kenan mafhumul mukhalafa shine tunda Allah ya ce ba mu saukar maka da qur'ani dan ka zama tababbe ko halakakke ko ka wahala a rayuwa ba ya nuna kenan me yasa aka saukar da alqur'ani shine litas'ad dan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ashe kwanciyar hankali yana cikin qur'ani kwanciyar hankali yana cikin alqur'ani yana da alaka da menene matsayin alqur'ani a cikin zuciyarka yana da alaka da wannan inda zaka samu nutsuwa inda zaka samu kwanciyar hankali Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama yana cewa alqur'ani karanta qur'ani da sauraron qur'ani yana tsirar da imani a zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da shuka haka nan kuma sauraron kida da waka yana tsirar da munafurci a zuciya kamar yadda ruwa yake tsirar da shuka haka gurgudan kuma yadda imani ya tsiro a zuciyarka gurgudan da zaka samu kwanciyar hankali gurgudan yadda munafunci ya tsiro a zuciyarka gurgudan yadda hankalinka zai tashi baka da nutsuwa a rayuwa ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba saboda haka yana da alaka da qur'ani daka jama'a yanzu kowa ya tambayi kansa yanzu tsakanina da Allah tsakaninka da Allah a cikin izun alqur'ani izu 60 kan guda nawa na iya karantawa izu nawa na iya wannan wajibi ne kowa ya tambayi kansa izu nawa na iya izu 60 nawa ka iya a ciki nawa ka iya a ciki to shi alqur'ani Allah ya sauwake shi ta yadda dukkan kankan mutum duk girman sa baya makara ma qur'ani wanda ya makara shine wanda bai fara ba shine wanda ya makara amma wanda ya fara wallahi bai makara ba ko da Allah bai tsawaita rayuwarsa zuwa ga ya sauke ba ya kammale ba Allah ya ga niyyarsa in ya mutu akai ya mutu akan aiki na gari kullum ina yawan buga misali da wasu iyaye mata wadda suke zuwa karatu a cikin gidanmu sun kai shekara sama da shekara daya kusan shekara biyu suna suratul ankabut kusan shekara biyu ana suratul ankabut so wata rana in an zo sai dai ayi rabin aya wata ran ayi aya daya sannan gobe in an zo kar ma ka tambayi ina aka tashi kai malami kai zaka tuna ina aka tashi amma dai alal akal kullun suna zuwa rashin iyawan da rashin wato sauwake harufan a bakin su baya hana su zuwa karatu baya hana su zuwa kullun suna hanya kullun suna hanya sama da shekara ana sura daya sama da shekara ana sura daya to kaga ashe idan dattawa suna ji baransu duk da tsufan su basu makara ba duk da kokwalwar tayi nauyi amma basu makara ba suna yi ina kuma ga kai matashi dan shekara 25 dan shekara 30 ashe zaka gane fa kai baka da wani uzuri ba kai baka da wani uzuri a ce duk wata waka da ta fito sabuwa a duniyar nan ka shanye ta da ta hausa da ta turanci da ta yarbanci har wanda baka fahimtan yaren duka ka iya ka shanye su tas amma har yanzu abinda baka samu lokacin iyawa ba shine alqur'ani har yanzu abinda baka samu lokacin koya ba shine qur'ani to hankalinka ba zai taba kwanciya ba zaka yi ta rayuwa ne wallahi cikin kunci da damuwa saboda haka dole ka tashi dole ka tashi Allah ya sanya nutsuwa a cikin qur'ani Allah ya sanya kwanciyar hankali a cikin karatun alqur'ani Allah ya sanya wato samun dacen mutum yana cikin qur'ani yana cikin alqur'ani alqur'anin nan kuma ba zallan karanta shi ba ka karanta shi ka koyi sanin ma'anoninsa ka dinga tadabburin ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab in kana so alqur'ani ka dace da albarkansa to ka san ma'anoninsa ka dinga tadabburin ayoyinsa sannan bayan ka san ma'anonin ka dinga kuma bin qur'anin sau da kafa shine Allah yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ya ce ga alqur'ani nan littafi ne mun ka saukar da shi mai albarka Allah ya ce ku bi shi ku ji tsoron Allah don ku samu rahmar Allah ashe bin qur'ani yana sa ka dace da rahmar Allah wanda zai gadar maka da nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa saboda haka wajibi ne kowa ya tashi koyi karatun qur'ani wannan haƙƙi ne na qur'ani akan mu dole ne baka da makawa sannan ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali ya ku bayin Allah a cikin biyayya ma Allah subhanahu wataala duk abinda Allah ya ce ayi ayi duk abinda Allah ya ce a bari a bari Allah tabaraka wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kiraye ku zuwa ga abinda zai rayar da ku rayuwa mai dadi duk abinda Allah ya kiraye ka zuwa gare shi yace kai ko ka bari to ka dauke shi da muhimmanci Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa in ka ji Allah yace ya ayyuhallazina amanu to kira ce ta VIP manyan mutane ake kira to maza ka bada kunnanka kai kokari ka zama cikin waɗannan ya ayyuhallazina amanu zaka zama cikin su ne ta yadda kuma ka saurari tunda an yi kira to me za a ce ayi kai me za a ce a bari ka bari saboda ko dai wani alheri ne za a nusar da kai a ce kai ko kuma wani sharri ne za a nusar da kai a ce ka daina a ce ka bar shi saboda haka ana samun nutsuwa wallahi a cikin biyayya ma Allah a cikin biyayya ma Allah yin ibada yadda ya dace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ya ibn adam tafarrag li ibadati Allah ya ce ya kai dan adam ka saki jikinka ka zage dantse ka bauta min sau da kafa ka bauta min ka'in da na'i idan ka bada lokaci ka bauta min wato yadda ya dace Allah ya ce ni kuma zan tsare ka daga wahalhalun duniya zan maka maganin dukkan damuwanka duk matsaloninka zan maka maganin su daka kula da da'ar Allah da ibada ana ke samun kwanciyar hankali a ciki sallolinka guda biyar kar ka yi wasa da su kar ka yi sakaci da su domin in kana son ku zauna lafiya da Allah to wallahi duk wasa amma banda wasa da sallah duk wasa amma banda wasa da sallah duk wasa amma banda wasa da sallah ka rike sallah da kyau ba wasa babu wasa da sallah domin duk inda ka karanta alqur'ani mafiya yawan wajajen da zaka ji ana magana akan ƴan aljanna da ayyukan da suka kai su aljanna to insha Allah sai ka ji an abaci sallah a ciki duk inda za a yi magana akan hanyoyin da ƴan aljanna suka bi don su samu aljanna to bi iznillahi ta'ala zaka ji an abaci sallah a ciki duk inda ka ji an yi bayanin siffofin masu imani to insha Allah sallah tana ciki innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan Allah yace wadanda suke tsaida sallah kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su da shi Allah yace wadannan sune mu'minai na gaskiya a wata aya yake cewa qad aflahal mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta suwaye masu imani sai fara jero siffofin su siffar farko alladhina hum fi salatihim khashi'un sune masu khushu'i a cikin sallar su siffar su ta karshe sai yace walladhina hum ala salawatihim yuhafizun sune masu kula da sallolin su menene sakamakon su ulaika humul warithun sune waɗanda za su yi gado me za su gada a duniya a'a alladhina yadthuna alfirdaus za su gaji aljanna alfirdaus hum fiha khalidun za su dawoma a cikin aljanna alfirdaus daka ka dage akan biyayya ma Allah Allah yana cewa innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim haqiqa masu biyayya ma Allah suna cikin ni'ima a nan duniya suna cikin ni'ima a gidan aljanna fajirai kuma suna cikin wutan jahim Allah ka tsare mu sannan ya ku yan uwa daga cikin hanyoyin da ake samun natsuwa da kwanciyar hankali a duniya shine fi hilaqi dhikri zama a inda za a tuna maka ubangijinka inda za a tuna maka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza multum bi riyadil jannati farta'u manzon Allah yace masahabbai idan kun zo wucewa kuka ga dausayin aljanna to ku tsaya a wajen qalu wa ma riyadul janna sahabbai suka ce to menene dausayin aljanna kuma manzon Allah yace hilaqul dhikri halka halka majalisai majalisai inda za a tuna maka ubangijinka inda za a karanta maka ayoyin Allah karanta maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan ne inda ake samun kwanciyar hankali wato anan ne manzon Allah yace nan ne dausayin aljanna in kana so ka samu dausayin aljanna to nan ne ka bi kenan ashe dausayin aljanna a cikin aljanna me ake samu natsuwa kwanciyar hankali ashe in ka zauna a dausayin aljanna zaka samu natsuwa haka samu kwanciyar hankali sannan manzo Allah yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakarahumullahu fi man inda babu wasu mutane da za su hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna bitan littafin Allah tsakanin su face sai Allah ya saukar musu da rahamansa Allah ya saukar musu da nutsuwa mala'iku za su kewaye su musu kawanya Allah zai dinga ambaton su a wajen waɗanda suke tare da shi sune mala'ikun da suke can sama Allah ka sanya mu a cikin su sannan ya ku bayin Allah ana samun kwanciyar hankali da hutu a duniya fi suhbati saliha ta hanyar zama da mutanen kirki koda kuwa mutanen kirkin nan talakawa ne ba su da wani abu koda ba su da komai na rayuwar duniya Allah yana cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya Allah yace mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka hakultar da zuciyarka ka jure ka daure ka zauna ka yi rayuwa tare da waɗanda suke kiran ubangijin su safiya da maraice suna neman fuskan Allah suna neman yardan Allah wala ta'du aynaka anhum karka kauda idonka game da barin su ka kauda kanka ka dinga daga musu kai wai menene turidu zinatul hayati dunya saboda kana neman adon rayuwar duniya ka zauna da mutanen kirki koda ko ba su da wani abu domin abinda zai sa ka kyamaci mutanen kirki saboda ba su da wani abun duniya shine in ka kauce hanyar neman kwanciyar hankali shine dauka da tsammanin cewa ana samun kwanciyar hankali ne ta hanyar tare duniya kana ganin cewa wanda yake da duniya shine naka shine kuke tare da shi wannan ka kauce hanya eh ana samun kwanciyar hankali ne gurgurdan nagartanka da tsoron Allahnka dan shi zai baka matsayi a wajen Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arufu Allah yace inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku matsayi a wajen Allah shine mai tsoron Allah daka ka zauna da mutanen kirki da mutumin kirki musulmin kwarai da mujrimi ba ɗaya bane da mutumin kirki da mutumin manza ba ɗaya bane Abu Jahalin la'natullahi alayhi da shi da sauran kafiran Makka suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ba mu yadda cewa za a tada alkiyama ba suka ce kai koda ma za a tada alkiyama kamar yadda kuke rayawa to yadda muka fi ku matsayi a duniya in an je lahira ma muna gaba da ku in ma an tada kiyama to an je lahira ma suka ce muna gaba da ku saboda wai yadda ake a duniya haka za a tashi a lahira Allah ya saukar da aya yace a ina afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun Allah ya ce shin kuna tsammanin wai za mu sanya musulmai su zama ɗaya da mujrimai me yasa kuke irin wannan hukunci me yasa kuke irin wannan tunanin lahiran wajen Allah za a ji annabin bai fi kowa kusa da Allah kai kuma Abu Jahalin da kafi kowa nesa da ubangiji a wannan lokacin kuma kai tsammanin cewa a gaban Allah za ka fi wanda yafi kowa kusanci da Allah matsayi a wajen Allah ai ka kauce hanya ka kauce hanya saboda ka hakultar da zuciyarka wajen zama da mutanen kirki domin zama da mutanen kirki yana da fa'ida fa'idar sa ita ce kullun zaka dinga zama cikin ambaton Allah da ka kauce hanya za a ce maka a'a wani ba haka ya dace ba za a nusar da kai za a nuna maka ga hanya da ta dace wannan ita ce fa'idar zama da mutanen kirki koda kana ganin kai mutumin kirki ne to in ka zauna da mutanen banza wallahi za su ja ka daka ka zauna da mutanen kirki zama da mutanen kirki su ne waɗanda matsayinka da girmanka da darajarka baya hana su faɗa baka gaskiya duk da mutane da yawa ba sa san irin waɗannan mutane abinda mutane suka fi so shine ya fi so yayi abota da dan abiyari ma a shakida komai abokin sa ya debo kawai a tafi haka in yanzu ya kawo masa korafi yace mun samu matsala da wani maimakon ya gaya masa kai ne baka da gaskiya kuma ya san shine bai da gaskiya sai ya ƙara ingiza shi mun samu matsala da matata na mata kaza sai ce ai ni da ma wani matar kan nan tuntuni naji mata mun ba to in ban da rashin hankali ya layin kawo maka matsala ni da matata kuma ka ce matata bata maka ba dama ya layi ta maka kai waye kai asuwa za ta maka ha ai kamata yake kalle shi ka ce a'a wani annan kan kai ne baka kyauta ba baka da gaskiya kai ne baka da gaskiya wannan shine amfanin abota Ibn al-Qayyim Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi Hadil Arwah ila biladil afra wanda a wannan littafin yayi bayani ne akan aljanna siffan aljanna in kana so ka san yaya aljanna take da komai na cikin ta da hanyoyin samun ta ka karanta littafin Hadil Arwah na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya mishi rahama a can karshen littafin sai ya kawo bayani akan yadda ɗin aljanna za mu shiga aljanna insha Allah ga ɗin aljanna an taru a kofar aljanna ana jiran isowar mai gida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine zai kwankwasa kofar aljanna a bude kafin kowa ya shiga yace mutane suna yawo suna kai komo wannan yana neman ina abokin sawani wannan yana neman ina abokin sawani kwatsam sai ga wani dan uwansa sai ya rungume shi yana kuka yana wane Allah ya taimake ni da ya hada ni abota da kai a duniya na ji daɗin zama da kai a duniya sai da ya kawo exclamation marks alamun motsin rai guda uku saboda nuna irin farin cikin da mutum zai shiga a lokacin ma'ana a duniya kai ne kake ce min kan ne kaza ina ganin kai ba masoyi na bane kai ne kake ce min yin kaza ina ganin ka tsane ni kana so ka dinga wahalar da ni amma yau na gane ashe kai ne cikakken masoyi na yau ga ni ga ka a kofar gidan aljanna da na biye ta su wane da wane su kuma ga su can suna tsaye a bakin wuta ana ce waqifuhum innahum mas'ulun saboda ka zama da mutanen kirki yana da kyau ka zauna da mutanen kirki zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a ciki sannan ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali fi salamati sadri wa niqa'il qalb wankakkiyar zuciya kubutacciyar zuciya zuciyarka ta zama wankakkiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi aka ce ayyun nasi afdal a cikin mutane wa yafi kowa falala waye fi kowa daraja sai manzo Allah ya ce kullu mahmumil qalb saduqil lisan dukkanin mutumin da yake mai gaskiyan zance sannan mai wankakkiyar zuciya sahabbai suka ce saduqul lisani na'rifuhu mai gaskiya mai gaskiyan zance harshen sai zama haske wato harshe ne mai fadin gaskiya yace wannan suka ce wannan kan mun san shi ba sai an mana bayanin waye shi ba ma'ana shine duk abinda mutum zai yi ya fadi gaskiya fama mahmumul qalb waye mai wankakiyar zuciya, wace zuciya ce kubutacciya wankakiya? Manzo Allah sai ya ce huwa taqiyun naqi, shine wanda zuciyarsa take cike da tsoron Allah, zuciyarsa fara qal fara tas la ithma fi, babu sabon Allah a cikin zuciyar, wala gil, babu gilli kyashi game da dan uwansa musulmi a ciki, wala baghi, ba mugunta a cikin zuciyarsa, wala hasad, babu hasada a cikin zuciyarsa. Shine Allah ya siffanta masu imani cewa walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Cikin addu'an da masu imani suke yi, Allah karka sanya kyashi ko gilli na masu imani a zukatanmu. Menene kyashi, menene gilli, menene hasada? Shine zawalu ni'matil ghairi ila nikma, Allah ya azulta wani da ni'ima, wato kai buri tamanni zawali ni'matil ghairi ila nikma, Allah ya azulta wani da ni'ima, kai buri ko fatan ni'imal ta juya ta koma bala'i ta koma masifa, wannan shine hasada. To mutane masu hasada suna nan daraja uku. Na farko akwai wadda idan ni'iman ta samu to yana burin hasadan da yake yi shine ni'iman ta kawu daga wajen dan uwansa ta dawo gunsa. Allah ya ba ma wani mota, yana burin ina ma motar ba ma wani aka bayar ba, da ma mashi aka bayar. Na biyu wanda yake mai hasada shine wanda yana fatan na wanan ta zauna a wajensa, shi ma kuma a bashi nashi. To kaga wannan shi mai sauki ne hasadansa, dan in ya roki Allah abu ne mai sauki. To na uku wanda yafi kowa muni shine in wani ya samu mota to shi ba addu'a yake a bashi ba, a'a damuwansa na wanan ma tai hatsari, duk su rasa shi ba ruwansa da ko an bashi ko ba a bashi ba, amma idan dai dukan su za su rasa to shikenan. Ya karan matsage damuwansa kawai kowa ya rasa. To kaga wannan yafi kowa muni a cikin mahasada. Allah ya ba mu wani gida to gidan wani ya kone, ko da shi ba a bashi ba, shi bai da matsala, ba ma yi fatan shi a bashi, saboda bakin ciki da hasada ya riga ya kashe zuciyarsa. To Ibn al-Qayyim yana cewa in kaga Allah ya ba mu mutum ni'ima, kai ka mai hasada, saboda duk wanda Allah ya bashi ni'ima ya bashi ne dan abu guda biyu. Na farko ko dan matsayinsa a wajen Allah, to in ka sa kafa cewa zaka yi gaba da wanda yake babba ne a wajen Allah, ba zaka kai labari ba. Ko kuma Allah ya bashi wannan ni'iman ne saboda yayi nesa da Ubangiji, Allah sai ya bashi ni'ima, saboda Allah ma baya bukatan tuba daga wajensa, sai ya bude masa duniya dan ya je shiga wuta. To shiga wuta abin hasada ne, dan wani zai shiga wuta ka masa hasada? Saboda haka in kana so ka huta ka zauna lafiya, to kar ka zama sadi, domin shi hasada wato jama'a wani irin dako ne zaka dauka a zuciyanka mai nauyi, kai kadai ke jin nauyin, ba kuma a gani a zahiri ballantana a sauke maka shi, kai kadai zaka yi ta shan nauyinka, ka kwana da shi, ka tashi da shi, kana kwance yana tare da kai, kana tsaye yana tare da kai, kana bacci ka farka cikin dare kawai sai nauyin ya fado maka, ka kasa komawa bacci 12 dare, kai baka tashi kai lafiya ba, kai baka tashi kai addu'a ba, ka zauna kana ta tunanin banza, gobe da sassafe kuma ana zuwa sallan asuba, sai ga maka cewa motar nan tawa 406 yau Allah ya azurta ni na sayi jiwa gun. Shikenan kaga nauyi ya karu kenan. Amma an ka wanke zuciyarka yace yau na samu ni'ima, shikenan. Kuma wani abu shine idan ka sa mutum a zuciyarka kana tunanin ni'imomin da Allah ya masa, to nan ne zaka yi ta ganin ci gaban, saboda kana bin diddigin sa, motsin sa kadan yana kan idonka, so duk wani ci gaban sa yana zuwa maka a kunninka, to ba zaka taba samun kwanciyar hankali ba. Saboda haka hasada masifa ce. In kana so ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali, to ka cire hasada a zuciyarka. Kuma abinda zai ca kai hasada shine tunaninka na cewa wai wanda aka bashi ni'imar duniya ya fi ka matsayi a wajen Allah. To in ka dauka gwargwadon ni'imar mutum a duniya gwargwadon matsayinsa a wajen Allah, to anan ka kauce hanya, ka kauce hanya. Kada kuma ka yi tunanin irin na talakawa, ka san shi talaka iya tunaninsa a duniya duk wani mai kuɗi dan wuta ne. Tunanin talaka kenan. Saboda haka inda zai ga wani mai kuɗi yanzu ya zo masallacin nan ya faka da mota tana numfashi, zai ce ku ci anan mu ci a can. To in ka yi wasa zaka tashi da yunwa anan da yunwa a can, baka ci nan ba baka ci can ba, shi kuma kana gani wallahi ya more nan ya more can, ya more nan ya more can ba wanda ya ga maka cewa din mai kudi dan mutane fa ba wanda ya ga maka haka eh a cikin talakawa ma akwai matsiyata ah masu tare mutane a hanya su kwace musu waya su caka musu kasuwa ba talakawa bane to kowa din shi talaka ne sai Allah ya kai shi aljanna saboda kowa bai da kudi ai ba ruwa Allah da kudin ka ko rashin kudin ka imaninka da aikinka na gari wallahi shine matsayinka a wajen Allah subhanahu wataala shine matsayinka saboda kar ka taba tsammanin wai tarin duniya shine matsayin mutum a wajen Allah domin hakan shi zai sa in an ba mu mutum wani abu na duniya kai hasada amma duk inda kake ka dinga tuna cewa inna akramakum indallahi atqakum mafi girma a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah wannan zai sa ka duba in wane ya fi ni kudi to na fi shi tsoron Allah sannan kuma idan kana so ka yi godiya ma Allah akan ni'imomin da Allah ya maka in kana so ka guji hasada to bayan ka kalli wanda Allah ya bashi ni'ima ya bashi mota ya bashi gida ya bashi kudi to kuma ka tafi asibiti kaga wanda aka raba konewa da shi kafafuwansa sun kare shekaransa 10 yana kwanciya a asibiti wani ma ya tara miliyoyin kudi biliyoyi kuma kudin na halal ne yana buri in ya ganka kai ga ka baka da ko sisi abincin karyawa ma babu in ya ganka kana tafiya da kafanka wallahi zai yi burin ina ma da a ce ya bada duka kudin da ke cin account dinsa da gidajensa a dauki kafafuwanka a bashi amma ba yanda iya so in kai bakin cikin me yasa aka raba motoci da gidaje banda kai ya kamata kai bakin cikin dan me aka raba konewa da hatsari banda kai dan shi ma rabo ne rabawa Allah yayi so in dai har kaga wani me wanda wani yayi hatsari ko kuma kaga wani ya kone kace alhamdulillah na gode ma Allah da ya tsare ni to in kaga wani da mota kace alhamdulillah na gode ma Allah da ya bashi mota ni bai bani ba kai godiya ma Allah to godiyanka ma Allah akan ni'imomin da yayi maka da kuma tuna duk matsayin da kake kai akwai waɗanda suke kasanka akwai waɗanda suke fatan su zama irinka wannan shi zai saka nisanci hasada lokaci yayi to saboda haka idan kana so ka zama mai kwanciyar hankali hankalinka ya kwanta a duniya ka samu nutsuwa to zuciyarka ta zama wankakkiya game da ƴan uwanka musulmai abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya bamu ikon binta nuna mana bata ya bamu ikon bijire mata zamu dakata nan Allah ya kai mu sati mai zuwa in Allah ya dawo da mu sai mu daura inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.